إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافر لهدي شرندا hudu ga watan Zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama shekara 1440 daidai da 25 ga watan August shekara miladiya ta 2019 wannan shine kasid na 67 cikin jerin gir kasusuwan karatun littafin Alfiyatul Hadith tal Imam Zainuddin Al-Iraqi rahmatullahi alaihi Malam Iraqi ya ce mukhtaliful hadith wal matnu inna fahu matnun akharu wa amkana al jam'u fala tanafuru ka matni la yuridu ma'la adwa fa nafyu lit tab'i wa firra adwa awla fa in nasqun bada fa'mal bihi awla farajjih wa'malan bil ashbahi idan ba yi tunawa a darasin da muka yi a baya kafin mu je hutun sallah mun karanta waɗannan baitoci kuma mun yi fassara su duk da yake a gurguje to za mu koma mu sake bin su saboda a wancan karan ba mu ba su haƙƙin su da ya kamata ba musamman kuma akwai wasu kurakurai da suka faru a cikin maganganun da na yi wanda an samu wani bawan Allah da ya mun tambihi a kansu Allah ya saka mashi alkhairi wani mutumin jigawa wanda yake zaune a ƙasar Misra ɗalibi ne a jami'ar Azhar sunan shi Malam Hafiz Sulaiman mutumin jigawa ne jazakallahu khairan muna tare da shi a wani group na WhatsApp wanda ake cewa Al-Fawaid to na su ne tambihi akan wasu kurakurai har guda uku da suka faru sakamakon gaggawa da muka yi da kuma ba mu tsaya mun ba mas'alar haƙƙinta ba wallahu almusta'an abinda doron matan yake cewa doron fassarar baiti yake cewa wal matnu inna fahu matnun akhar ichi shi matanin hadisi mukhtalaful hadith hadisi wanda suka saba wa junan shi wal matnu ka gani shi matanin hadisi inna fahu matnun akhar idan wani matanin ya ci karo da shi wa amkana al jam'u amma yayyu za a iya hada su ai aiki da su fala tanafuru to ba a kore ɗayan su a bar ɗaya sai a hada su ihmalun nasaini awla min ihmali ahadihima kamatni la yuridu ma la adwa kaman matnin la yuridu mumridun ala musihhin to wannan shine kuskure na farko da ya faru gare ni sai na karanta shi da mumarrid wannan kuskure ne kai tsaye mumridun ne aka ce mumrid shine wato mutum wanda yake mai kiwon dabbobi wanda dabbobin shi ba su da lafiya shine mumrid amma mumarrid larabci ne na zamani wanda baki na yayi abin nan zallatul lisan na faɗe shi mumarrid wanda ma'anar shi a zamanance shine mai jinya kamar nas wanda aikin ta ko aikin shi jinyar marasa lafiya a ilmanci shi yake cewa mumarrid amma mumrid ne la yuridu mumridun ala musihhin da kuma ma'la adwa da kuma hadisin da yace la adwa wala tiyara wala hamma wala zu zan yi magana akan su insha Allah fa nafyu lit tab'i abinda aka kore aka ce la adwa an kore nafi shi wancan la yuridu na hayu ne a wajen kada wanda yake da dabbobi masu cuta ya je ya shigar da su cikin dabbobi wanda suke lafiyayyu wato wanda yake da raƙuma da suka yi saɗori suka yi ciwo sun shi ne mumridun to kar ya zo ya koro su ala musihhin akan wanda shi kuma raƙumansa lafiyarsu ne to kaga wannan hani la yuridu hani ne yana nuni zuwa ga idan ya kora su akwai yiwuwar waɗancan su shafi kenan to kaga nan tabbatar da abin nan abin nan transmittable abin da suke ce ma contagious ko contagious disease cututtuka wanda suke tashi daga jikin wani su koma jikin wani sai kuma a ɗayan hadisin sai Annabi ya ce la adwa wannan abin adwa babu shi shine shine contagiousness din babu shi to yanzu sai ya ce fa nafyu litabi kore wanda aka ga ce la adwa yana nuna abinda a asali asali ba tashin cuta daga jikin wani ke kawo ta ba zuwa wani wa firra adwa gudun kuma an ce a gudu ne saboda akwai adwa din yana iya faruwa kaman nan yana share zuwa ga hadisin firra minal majzumi firaraka minal asad wanda shi ma za mu tattauna akan shi insha Allah muna fassara asalin baiti cin ne tukuna ga aula ko kuma ya zam ba a iya hada su ba fa in naskhun bada idan aka gano wani bayani da ke nuna cewa an soke ɗaya daga cikin biyu ne hadisan ɗaya ya zo ne a farko ɗaya ya zo a ƙarshe kamar yadda muka misalta da hadisan saduwa da yin wanka da rashin yin al-ma'u min al-ma'i da kuma idza jalasa ala shu'abiha wajhadaha fa alayhi al-ghusl ko yayi mani ko bai ba waɗannan hadisan kaga ɗayan su ya zo ne a farko farkon musulunci kamar yadda wasu malamai suke gani shine na al-ma'u min al-ma'i din ɗayan kuma ya zo ne daga baya to in aka iya gano haka ko batu akan al-qibla ko batu akan hadisan auren mut'a da an iya gano cewa wani su ya soke wani ne fa'mal bihi sai ai aiki da shi wanda ya zo daga ƙarshen ko kuma fa'amal bihi ai fa'amal bi hukumin naskh na fata mun gane aula ko kuma an kasa gane wanne ne ya soke wani ba a iya hada su ba ba a iya gane wanne ya soke wani ba sai ya ce farjih to a wurin sai ai aiki da tarjihi shine a karkata ya ce wa'malan bil ashbah a wajen tarjihi za ka yi aiki da abin da kake ganin shi ne ya fi cancanta a aikin shi shi ne kamar ƙabiya azumin asabar ɗin nan idan ya ci karo da kaza wannan tarjihi ake ƙabiya ce ta tarjihi ina fata mun gane to wannan shi ne doron matanin abin da muka karanta a ran nan sai mu koma baya inda yake cewa shi kan shi tun daga kan bayani akan mukhtalifin hadith ɗin wannan fage na mukhtalifin hadith akan ce mukhtalifin hadith wanda shine kamar yadda Ibn Salahi ya kawo nau'i na 36 a cikin muqaddima ta malam dan Salah rahmatullahi alaihi tun zamanin da malamai sun ta rubuce-rubuce akai kuma ya daga cikin fannoni wanda ake ganin su na dolan dole ga duk malamin da zai hulɗa da hadisi da fiqh wajen fitar da hukunci da bada fatawa ko yin alƙalanci ko yin tarjihi ko takhrijin mas'aloli na addini bai yiwuwa a ce malami wanda zai mubasharanci harka ilimi sawun tafsiri zai karanta fiqh zai karanta hadisi zai karanta tarihi ko sira inda zai karanta da wani abin shafi musulunci ba zai wadatu daga wannan ilimin ba wajibi ne zama ya san shi saboda muhimmancin sa amma kuma sai aka samu a aikace akwai karancin malamai da suka iya shi saboda yana da wahala kwarai da gaske an samu Ibn Khuzaima kamar da muka ambata tun aran nan yana daga cikin malamai waɗanda ake ji da su wajen sanin wannan abu hatta ake cewa ma ya fadada wajen magana shi da yake cewa la a'rifu hadithaini sahihaini mutabaddain ni ban san wasu hadisai guda biyu da suke karo da juna ba yace faman kana indahu shay'un min zalika falyatini bihi li'ulifa bainahuma wanda yake gani ya da wasu hadisai guda biyu da suke karo da juna to ya kawo musu ne zan hada musu haka al-imamu al-khatib al-baghdadi ya fitar da wannan magana daga gare shi a cikin al-kifayatu fi ilmi riwaya haka kuma ibnu salahi ma ya ambace ta a cikin muqaddima ta ibnu salah an samu kuma wasu malamai bayan shi da suka kware ko kuma tun kafin shi kamar al-imamu shafi'i rahmatullahi alayhi ya kware sosai akan wannan fage ana takama da shi kamar yadda bulqin yake fada a cikin muhasanul istila yana fadan shi da yana ishada yana cewa wato limamin mazhabin mu tunda shi bulqini ba shafi'i ne ce limamin mazhabin mu shine kan gaba akan wannan aiki akwai ibnu qutayba shine abu muhammad ibnu qutayba ad-dinawari mai littafin ikhtilaful hadisi ko ta'wilu mukhtalifil hadithi nashi shi ma ana ishada da shi sannan akwai babban littafin ibnu jarir al-tabari shine tahdhibul athar littafin tahdhibul athar wanda an buga shi ana buga shi a cikin mujalladi uku akwai kuma babban littafin al-imamu bahawi abu ja'far al-bahawi shine mai littafin mushkilul athar sharh mushkilul athar wanda babba ne sosai wanda an samu malam ibnu rushd al-andalusi abul walid ibnu rushd al-andalusi al-qurtubi yayi mishi ikhtisari yasa mai suna mukhtasaru mushkilul athar dama shi mushkilul athar yayi shi ne kai akan haka sai dai ya wasa a kwarai wajen yawaita kawo riwayoyi yi ta istiqsa'in hanyoyi da kuma maganganu kala-kala akai baya ga shi akwai al-imam al-bayhaqi a cikin littafin ma'rifatul sunan wal athar shi ma yakan tattauna akan rabarabai ko matsaloli akwai wani malami wanda malami ne na ilmul kalam malamin al-bayhaqi shine abubakar ibnu furak shi ma yana da littafi akan mushkilul hadithi wa bayanuhu shi ma littafi ne na magana akan mushkilul athar haka al-imam abu muhammad ibnu hazm al-andalusi rahmatullahi alayhi bi littafin kitabul athar allati zahiruha ta'arudu wa nafyu tanaqud anha wannan shine littafin da ibnu hazm ya rubuta akan wannan mas'ala to da haka fanni ne mai muhimmanci kware da gaske wajen gane abin nan malamai kwararru muhaqqiquna musamman ibnu hajr shi bai da littafi na musamman akai amma a cikin fathul bari ya bada muhimmanci sosai wajen kawo ire-iren waɗannan masailin da inda yazo yana sharhin hadisi idan ya ci karo da wani hadisi idan a cikin zakira sakon hadisi da ya san ya ci karo da wannan zai dauko shi ya ce to wani daban ko da a wajen bukhari ne wani lokaci ko da ma bai inganta ba zai dauko shi ya ce wani kaza ya ruwaito cewa annabi kuma ya ce kaza ko ya aikata kaza sai ya ce wannan zahirin su yana ta'arudi amma ga yadda za a yi wani lokaci ya dauko maganganun wadancan magabatan ya kara da nashi yayi bayani kama kan wannan mas'alar a cikin mujallaji na 10 magana akan wannan firamil majzumi firarak min al-asl zaka ga yayi irin wannan tahqiqa din Allah ya gafarta musu gabaki din su malamai ne na musulunci wanda aikin da suka yi taken to da yace wal matnu inna fahu kaga shi matni wato matnin hadisi asalin maganar wanda yake salihul lil hujja sai zama matanin sahihul hujja ma'ana ya inganta ya tabbata a hadisance dirayatan idan aka samu karo tsakankanin shi da mutane daban wanda yake shi ma ingantacce to za a yi kokarin kawar da wannan ta'arudi tsakankanin su yadda za a samu dama aiki da su akwai misali da yawa shine buga man da misali da hadisin la yuridu mumridun ala musihhin kamar yadda muka ambata mumrid shine mutumin da yake da dabbobi marasa lafiya musih kuma wanda yake dabbobin shi masu lafiya asalin hadisin al-Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin kitabut tibb da al-Imam Muslim a cikin sahihinsa a cikin kitabus salam to a ga wannan hadisin a gefe guda sai kuma ga ɗayan hadisin shine da yace ma'la adwa hadisin la adwa wala tiyara la adwa babu abin nan contagiousness baya tashi haka tiyara shine champi haka a cikin babu shirkin lafazin yace la adwa wala tiyara wala hamma wala safar wa firra min al-majzumi kama tafirru min al-asl a cikin lafazin Abu Huraira kenan wanda yake cikin Sahih Bukhari la adwa babu tabbas ba a tabbatar da tashin cuta daga wani ta koma jikin wani wala tiyara kar ku yadda da canfi wala hamma kar ku yadda da hamma shine wato abin nan da suke cewa abin nan mugun fata ko makamantansa wala safar kar ku yadda da abinda ake fada na watan safar cewa canfaffen wata ne a wata riwaya yazo da wala ghaul kar ku yadda da cewa wai fatalwa tana zuwa ta samu tinye makuwa to da aka zo za a hada waɗannan hadisai kaga wannan hadisi yanzu shi yana kore duk wani tasiri na irin waɗannan abubuwan amma kuma a cikin shi annabi ya ce firra min al-majzumi amma ka guje ma kuturu kama ta firra min al-asad kamar yadda kake guje ma ainihin wato zaki dan kada zaki ya kashe ka zaka gudu to haka kuturu ma ka gudun mishi kai cutar da kai to hadisi da suka bi musamman akan kuturu bayan ga wannan firra min al-majzumi din akwai kuma hadisin Jabir dan Abdullahi wanda ke cikin sunan Tirmidhi da aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo zai ci abinci sai ga wani kuturu ya zo sai annabi ya dauki hannun kuturun ya saka a cikin abincin suka ci tare yace fiqatan billahi wa tawakkulan alayhi nayi haka ne saboda yadda da Allah da kuma dogaro da Allah duk da yake wasu malamai suna ganin ar-rajih annar riwaya ta mawqufa sannan an ce lokacin da wafdu bani saqif suka zo ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam za su yi mishi mubai'a sai ga wani a cikin su kuturu sai ya aika a ce mishi irji ila baitika fa inna qad bay'anaka kuma gidanka ba sai ka zo mun sha hannu ba mun riga mun maka mubai'a kaga yanzu waɗannan suna cin karo da annabi ya ce a gudu nan kuma an ce ya ci abinci da kuturu kaga sun sha bamban wancan da ya ce kuma gida ya fi kama da wanda ya ce a ce ya gudu din sai kuma aka samu wani hadisi Imam Tabarani ya fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa la tadimun nazara ila al-majzuri kar ku dinga zuwa kuna kallon kuturu ku sa mai ido dai da yake shi wannan ba za a dau izina da shi ba saboda riwaya ce dha'ifiya da malamai suka bubu tun hada waɗannan hadisai waɗanda suke tabbatar da addu'a da kuma waɗanda suke korewa sai suka kawo maganganu iri daban-daban firra min al-majzumi firarak min al-asad al-amru bil firari tun kuma an-nahy an yuridu mumridin ala musih da makamantan su sai abin sai ya cakude sai wasu suka ce yayi nafyul adwa ne jumlatan an-nafyul adwa jumla cewa aslan babu ita amma kuma a dauki wannan firar din da aka ce a gudu ala riayati khatiril majzumi saboda kar ka sa shi kuturu ya zama cikin damuwa kuturu ya zama cikin damuwa kana ta kallon shi ko ka tsaya kusa da shi da din ganin ko kaga wani lafiya shi lau ni ko bani da lafiya ina ma a ce ni ma lafiya ta lau to kar ka sa mishi wannan damuwa shi zaka ce ka gan shi kai ko ce ka bashi wuce wasu suka ce abinda ake nufi kenan wasu suka ce kore abinda jahiliya suka yi itikadi a jahiliya ana da itikadin cewa kaza na da addu'a kaza na da addu'a kaza na da shi suna da itikadin jahiliya da yawa kamar yadda suke da shi game da al-ghaulin fatalwa kamar yadda suke da shi game da safar kamar yadda suke game da shi da game da makamantan shi to ana so a kore waɗannan ne ba wai ana cewa kwata-kwata babu fatalwa ba a akwai ta amma tasirin ta zai faruwa sai Allah ya yarda ba wai ana cewa kwata-kwata babu yiwuwar wata cuta ta tashi kuma kan wani bane akwai amma kar ya zama wannan shine asalin abin da ka dogara kamar yadda a wata riwaya aka ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ko kuma su Aisha suka ce in an ce dabbobi kada mai cuta ta shiga cikin marasa cuta to fa man a'dal awwala ita da farkon wane ne ya sa mata cuta Allah ya sa mata wasu suka ce a dauki wannan hamlul khitabi baina halatayn mukhtalifatayn a dauki cewa wannan zance da annabi yayi umarni da yayi anan da hani yana tafiya ne akan yanayi guda biyu mabambanta na farko la adwa liqawiyyin nafs mutumin da ke da taurin rai da karfin zuciya sai ya aiki da la adwa ya ci kuɗi ɗaya ne shi da marasa cuta masu cuta babu komai wal amr bil firari li dha'fati nufus masu raunin zuciya su ne za su aka ce su gudu tun farko ma'ana wanda ya san koda ya cakuɗe ɗaya ne da mai wata cuta ko ya kamu imanin shi ba zai rauni ya ce wannan ne ya ja mishi to shi babu laifi yana iya wanda kuma ya san da zarar haka ta faru zai ci gaba da damuwa da imanin shi rauni to tun asali kai hannu shi wasu kuma suka ce istisna'i ne kamar annabi ya ce ne la adwa illa fil juzani istisna'i ne amma ba su kuma zuta ba wasu kuma suka ce al-amru bil adwa al-amru bil firari min al-adwa min babi tabi'a kamar yadda muka ji to sai dai a yanzu a zamanance ya kamata mu fahimci wani abu cewa ya tabbata scientifically cewa cutar leprosy is contagious wato ana iya daukar ta amma daukanta din kamar da malaman kimiya suke fada masana cututtuka masu saduwa da juna masu inda ake daukan su ta hanyar hulɗa da juna sun ce daukan ba wai kawai dan mujarradin an zauna wuri daya da shi ko an gaisa da shi bane daukan ta fuskar numfashi wanda yake fitarwa da yake fita daga hancinsa da sauransu zaka ana iya dauka din kenan kaga wannan scientific discovery ne yanzu da aka gane scientific fact ne yana nuni zuwa ga yadda za a hada hadisan kenan aslan ba wai zama wuri daya kadai ko kaga kuturu ya ganka ko ku gaisa ko ku tsaya a sahu ko ku yi ciniki ko ku yi magana kadai zai ja kawai da kai haka sai ka kamu da kuturta ba a sai in ka matse shi ko ka yi hulɗa da shi da za ta kai ga zuwa ga numfashinku na shiga juna kamar mata da miji ko kamar wanda suke kwana ɗaki ɗaya ko wanda suke zama wuri ɗaya su daɗe ko suke harka tare to wannan shi ne abin da aka hana don hana yaɗuwar wannan cuta alam da yanzu a zamanance ma ana maganinta da ana ganin cutar tana daga cikin cutukan da ba a iya maganinsu a yanzu ana maganinta ana sha antibiotics masu ƙarfi wanda suke hana ci gaba da lalacewa gabobin sai dai ga wanda suka riga suka lalace ba za a iya dawo da su ba amma idan an gano cewa mutum yana da cutar kuturta da wuri kafin gabobin shi su fara giggintsewa ana yin magani a warke daga cikin yadda ake gane cutar kuturta da wurwuri shine mutum ya zama gabobin shi ba sa istijaba da zafi da za a tsira mishi allura ko wani abu ya dan kona shi ko ya cije shi a jikin yatsu in ka ji baka jin zafi kwata-kwata ba ka responding to pain din to akwai alamar cutar kuturta da kusa kama mutum haka suka ce da za ka tsira ka dinga gwadawa ka dinga tsira allura a nan ka ji sai dai kyan ce is not hereditary ba a gano to shi sa malamu sun ce suka fita da wasu kunce-kunce karkashin wannan cewa wannan yana nuni zuwa ga hukunci a musulunci ana yin shi bil akthar ga wanda suka fi yawa idan kutu shine mafi karanci a cikin mutane aka ce koma gefe yawan ana yarda da hukunci ana yin shi dan ya shafi mafi yawa sannan wannan na nuni zuwa ga idan mata da miji ɗayansu aka gane yana da cuta irin wannan kuturta ko irin yanzu a ce cervicitis ko makamantansu waɗanda suke suna da wannan ɗabi'a ta transmission zuwa wani to za a iya raba auren amma in wanda za a yi fasfo din ya zaɓi shi ya ci gaba da zama da abokin zaman shi shikenan shi ya ga dama to haka ma irin cutar AIDS din za a iya raba aure a kanta saboda cuta ce mai kamuwa da wani ita kuma kamar yadda aka sani akan kamu da ita ne bayan saduwa aure duk da ita ma a yanzu an ce ana maganinta ita ma yanzu ba ta zama kuma daga cikin annoba ba wanda suka kawo ta sun nema mata magani su ne turawa haka suka ce kuma shin wannan yana nuni zuwa ga shin ko a dalilin haka za a iya hana kutu shiga cikin taron jama'a kamar sahur sallah masallaci ana cikin daurin aure yace sai ya shigo cikin zauren ko duk wani da ake taro shin za a hana shi ko ba za a hana shi wannan masallaci khilafiyya ita kuma akwai wanda suke ganin kawai ya kamata a hana shi wasu kuma suka ce a ba za a hana shi sai dai a yi kaza sai a yi kaza wasu suka ce sai in kutaren suna da yawa wasu suka ce a sai in wurin bayi da babu wani wuri da zai iya tsayawa sai nan maganganun dai da kala daban-daban kai dai ga aiki da asali abin da Annabi ya ce kawai shine ka guje ma yanayin idan kuma wanda Allah ya zarce shi da cutar sai ya dauka to wannan kuma wani ibtila'i ne daga Allah sai ya hakuri sai Allah ya bashi lada haka dai malamai suka yi tattaunawa akan waɗannan hadisai tattaunawa mai tsawo wanda za a same su a cikin littattafai daga cikin waɗancan da kuma musamman a cikin Fathul Bari mujalladi na 10 to haka shi ma wa As-Sakhawi a cikin wannan sharhi nashi na Fathul Mughith da yayi littafin nan shi ma ya kwararo maganganun Nasib bin Hajar kamar da Ibn Hajar din ya ambata a cikin Fathul Bari da kuma cikin sharhin Nukhba Nukhatun Nazar ina fata muna biye da tattaunawa insha Allah kamar yadda na ambata tun farko Malam Hafiz Suleiman Allah ya saka mai da alkhairi shi mun tambayin da yasa na kuma na sake jin karatun sai na ji lalle a nayi mushi gaggawa kuma an samu kurakure aula ko kuma idan jam'in ya kasa yiwuwa kamar yadda wannan an iya hada su ai aiki da su an gane kowanne ga matsayinsa wanda wato duk cutar da aka gane tana iya tashi daga jikin wani ta koma wani to sai ai mata aiki da cewa firra min al-majzumi kai mata aiki da la yuridu mumridul ala musahi wato kar yaje kada ne kaza yayi kaza an hana kenan kada ne dabbobi masu cuta ya shiga da cikin dabbobi masu abin nan masu abin nan kun ga a wancan lokacin kuskuren ne sai na fassara shi kaman akan mutane yace to idan aka rasa gane irin wannan aka rasa gane yadda za a yi a hada su an kai an kawo aka rasa gane ya za a hada su yace to anan idan jami'i bi yu ba fa innaskun bada aula in aka kasa hada su jam'u bainal matni wal matnil akhar al mukhtalif ma'ahu to sai a tafi zuwa ga mataki na gaba shine nasakh sai a ji kadiya an nasikh wal mansukh wanda an yi magana akan ta a baya ita ma shine cewa hadisan wasu na iya zuwa su goge wasu kafin mu ji can akwai wata magana da aka samu cewa amala abfata abu gudda yayi game da hada hadisan nan na sala adwa da sauransu yace shi yana ganin daga cikin abin da ya kawo rikici wajen fassara hadisan shine da aka ce wajen la adwa aka fassara shi da nafi cewa babu amma sauran wala tiyara wala ham sai aka fassara shi da nahyi amma annabi ya ce ne kar ku yadda da canfi kar ku yadda da fatalwa amma a wajen la adwa kamar ya ce babu ne ko a ce a fassara shi da kar ku yadda da adwa yace to da za a maida shi duka ya koma nahyi tunda siyaki ne guda daya a fassara shi ya koma nahyi shi yana garin da zai bada sauki wajen abin sai zama hani ne wanda yake nakara wancan kuma cewa da aka yi babu komai ko aka samu a aikace shi manzo Allah yana hulɗa da shi shine ya nuna zuwa ga sassaucin da kamar yadda kuma manzo Allah sai ya wani umarni ko hani wani aikin shi na iya zuwa ya fassara me yake nufi da umarnin kamar yadda ya hana sharuwa a tsaye wata rana sai aka ganshi ya sha a tsaye to yanzu wannan ganin shi da aka ya sha a tsaye ya rage kaimin wancan hanin cewa hanin ba na mutlaqil tahrimi bane kuma gani to haka wannan ma da aka in aka fassara shi da cewa duka a fassara su iri daya to zai bada wannan sassaucin dan haka dai malamai suke ta maganganu za kamar yadda nace in muka kuma muqaddima ta Ibn Salah da yake cewa inna hadhihi al-amrad la tu'di bi tab'iha wadannan cututtuka a bisa asalin su ba su suke bin nan suke hawa kan wani ba walakin Allah tabaaraka wa ta'ala ja'ala mukhalat al-marid bi hali sahihi sababan li ida'ihi bil marad amma Allah ya sanya cakuɗaɗɗiyan mai lafiya da maras lafiya ya zama dalilin ya sanya masa cutar kuma innahu kad takhtalifu zalika an sabab ayat takhallafu zalika an sababi sannan kuma ana iya samun cakuɗaɗɗiyar kuma sai ya zama abin bai tabbata kamar yadda cutar malaria sauro ke saka ta ko sauro ke dauko ta daga cikin datti ya zo ya samu ta amma ba dole bane wai da zaran sauro ya cije ka kuma sai ka kamu yana iya cije ka kuma sai ka tsira kamar yadda misali rashin cin abinci akan kai sadda ya kamata ci shi kawo mutane gyamban ciki falsa da ake cewa amma wannan iya tayin haka ya tayin kuma sai Allah ya kare shi wato sababin ya faru amma al-musabbab sai Allah ya kawar kamar yadda an san magani kaza yana maganin cuta kaza amma sai mutum ya sha sai ya warke wani kuma ya sha sai ya warke kaga Allah yana nuni zuwa ga duk da ya sanya wata sunna ta asbabu din amma in ya ga dama sai ya hana su yin aiki dan tabbatar da karfin ikonsa da iyawarsa dan kuma ya dinga tunawa mutane su dinga zama tawakkalin su yafi akan Allah fiye da tawakkalin su akan asbabu shi Allah yace abu asbabu din amma bai so ya zama gaba ɗaya ka daura abin nan ɗinka imanin ka akan su dukkan mu nan a matsayin mun dalibi zaka san cewa an kai jarabawa ka rubuta kaza ka rubuta kaza kana ganin addabi sa adabi an ce ka rubuta abin da ya kamata ka ce amma dole sai ka jira kaga abin da jab suka ce ko waye ko ne ku ko department ko faculty ko wane ne sai abin da suka ce kaga sababin shine rubutawa amma tabbatuwar cin jarabawan wani abu ne daban to sai yace ana iya samun mukhalata amma kuma abin bai auku ba su mai laukar ya takallafu an zalita sababi kama fi sairil asbabi kama yadda muka ambata to da haka wal ahadisun najiya anil adwa al muradu biha al ilam bi annahu subhanahu ja'ala al mukhalata al marid sababan lil adwa hadisan da suke magana akan cewa akwai adwa suna zo ne zuwa ga cewa wannan sababi ne daga cikin sababin ba وحذره من الضرر الذي يجلب وجوده عند وجوده بفعل الله كما ان صورتar da mutum akan cutar da abin da yake samu shi na cutuwa a lokacin da aka cakure kainiya da juna saboda hakan shine dabi'a da Allah ya san wallahu ta'ala a'lam to yace aula ko in bi yuba fa inna naskhun bala in an iya gano naskhu in kun tuna mai magana akan wannan game da hadisan janaba aula fa'mal bihi sai kai aiki da wannan abu ai aiki da nasu din wa ana ma'ana a kawar da mansuhi wanda yake shine al-aqdam sai ai aiki da al-ahdath wanda shine an-nasikh wato wanda yazo daga baya ya ainihin wato zama ya kore wancan ko ya shafe wancan akan samu nasu yazo nassan a cikin hadisin kuntu nahaitukum an ziyaratul quburi fal ana fazuruha da na hana ku ziyarar kabari yanzu ku ziyarci kabari annabi sallallahu alaihi wasallam da ya hana a ziyarci kabari saboda a guje ma al'adu irin na kafirai na koke koke da bauta a kabari da kaddasa shi daga baya da yake mutane sun dau hannu a kai sai ya buce su je su da na haramta a rubuta wani abu kar la taktubuni anni ghayra alquran man kataba anni ghayra alquran falyamhu a ga wannan hanyar sai aka baka samu kuma yace uktubu li abi shama ku rubuta wa abu shama sannan aka samu hadisin abu huraira da yake cewa babu wanda yafi ni hadisai a cikin sahabbai illa ma kana min abdullahi ibn amr ibn al-as fa innahu kana yaktubu wa la aktubu yace shi Abdullahi dan Dan As yafi ne yawan hadisi saboda shi yana rubutu ni ko ba na rubutu to sai daga baya ga nama shi zato ne yake shi Abu Huraira zato ne ba haka bane hakike da keke amma ganin cewa wancan yana da advantage na cewa shi dan takadda ne ya iya rubutu sai Abu Huraira ya tsammana cewa wannan zai fi shi samun hadisi ko yanzu ina ku mutumin da sai ka danga ganin kamar ya girme ka ko ya fi ka kudi ko ya fi ka wayo ashe sai kun zara zara ba haka bane ya ga shi rushe shi amma babu shi ka to irin wannan ne ya faru da Abu Huraira yayin wannan magana almuhim sai ya zama ga hadisan hani kar a rubuta ga hadisan kuma an rubuta ha annabi yayi umarni ya ce a rubuta ko kuma ga hadisin da ke nuna cewa ana rubuta a gaban shi continuously fa innahu kana yaktubu kaga istimrariya to ya zai a hada su sai aka ce a wancan da ya hana a rubuta tun farko ne kafin su iya tantance me hadisi me qur'ani sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana wannan kuma na biyu da ya bada dama daga bayan da aka bukatu zuwa ga haka yaga an fahimci za a iya ganewa da sauransu to kaga wannan yanzu an iya aljamtu ta hanyar mene ta hanyar nasu cewa nabiyin wannan hukuncin na biyu na halasta rubutu ya kora wancan hukuncin na farko na ba ta mun gane ana iya gane nasu ta haka hakanan kaman hadisan da suke magana akan halastin auren mut'a da haramcinsa akwai hadisin suka tabbata tu cewa ana yin auren mutu'a wasu sahabbai sun yi har ma ga ƴaƴan da aka haifa a auren mutu'a an san su hatta ma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu wasu sahabbai ba su kushe ba suna yi sai kuma ga wasu hadisin da suka zo suka tuna Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta waɗannan su ne suka zo daga baya saboda Annabi ya zartar da mutane da matayen su na mutu'a yace kowa ya saki matan da yake aure ta da mutu'a kar a saki mutu'a ta haramta har abada wannan shine mu'tamar cewa shine na ƙarki ba waɗancan da suka nuna halasci ba dan haka da shi ake aiki suna nan da yawa akwai littafi da aka rubuta akwai littafi na musamman na kamar mistafin al-itibar fi nasikhi والمنسوخ من الآثار نال الإمام الحازمي الإمام الحازمي ينا دي كشكما لبين فرق دي سكفار يؤن ولا نا أيوكا الإكبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار شما الناسخ والمنسوخ ilimi ne mai matukar muhimmanci wanda idan mutum bai san shi ba yazo yana magana a cikin addini babu shakka zai auban da wata sai an mai dariya ko sai an ga wallansa ko sai an ga rashin iyawarsa al-Imam al-Hazmi a cikin littafin nasa ya kawo hanyoyi da dama da ake yin gane nasikh wal mansukh fa inna sukun bada fa amal bihi aula ko aka kasa ganewa farajjih sai a tafi ga tarjihi anan ma al-Imam al-Hazmi a cikin littafinsa dinnan ya kwararo hanyoyin tarjihi sama da 50 kun tuna mu abu cewa Ibn Salahi ya kawo wasu haka al-Imam as-Suyuti a cikin Tadribur Rawi ya kawo wasu haka shi kanshi wannan malamin wato abin nan al-Imam al-Iraqi shi ma ya ambaci wasu hanyoyi da dama a cikin sharhin da yayi wannan at-taqyid wal-ibah na sharhin da yayi ma ita littafin haka Ibn Hajar a cikin An-Nukat al-Ibn Salah ya ambaci hanyoyin da ake bi ake yin tarjihi kala daban-daban wanda za su shafi matni za su shafi isnadi za su shafi yawan riwaya za su shafi wanda ya dace da wani asali da sauransu ayi ta nemo hanyoyin da za a bi ayi abin nan ayi tarjihi to shine na musalta mana a dazu nake cewa kaman mas'ala ta hukuncin azumin asabar ga abin da ba farilla ba ga azumi wanda yake wani na musamman wani wanda ake yana da falala kaman arfa kaman sittu shawwal kaman tasu'a da ashura da irin wannan sune masail na tarjihi ya za a rajja kaman irin da za a samu umumi guda biyu an hana yin sallar nafila bayan la'asar kada wanda ya sake sallah bayan la'asar sai rana ta fadi nan kuma an ce duk wanda ya alula to ya sallah a koda yaushe ne zai samu falala ta musamman ko duk wanda ya shiga masallaci kar ya zauna sai yayi sallah to kaga waɗannan sun yi karo da juna a zahirin su kuma ba a san tarihin wanne ne ba wanne ne ba to sai a fara mutum ya zai a rajjahantar da daya akan daya wanne ne za a gabatar akan dayan magana akan ƴaƴan mushrikai shin wuta za su je ko aljanna da hadisi wanda suka zo akan mutanen da ba su riske labarin annabawa ba meye makoman su ga sunan da yawa burjik zaka samu ire-iren waɗannan to su ne ake bi ana tattarawa don a san yadda za a yi da su akan koyi wannan aiki ne a hannun malamai tukunna ba wai da ka ake yin sa ba daka idan muka lura sai mu gane sai ce wa amalan bil ashbah sai aiki da abin da shi ake ganin yafi dacewa da ai aiki da shi to sai mu lura kenan yanzu akwai matakai kamar haka na farko akwai al muhkam hadisi wanda yake muhkami shine hadisin da ya inganta ma'anar shi ta fito fili bai ci karo da wani hadisi ba bisa abin da ya bayyana gare mu sai a cikin shi da suna al muhkam shine mataki na farko wannan shine mafi yawan hadisi akan wannan matakan su idan bayan wannan ya gaza daga matakin muhkam sai a ga matakin mukhtaliful hadisi shine hadisi wanda ya inganta kuma ga wani hadisi ingantacce kamar sa ko makamancin sa sun ci karo a zahirin su sai a saukar da su zuwa ga mataki na gaba shine aljam'u hada su din shine mataki na farko li'anna ihmalan nassaini aula min ihmali ahadihima a hada su ayi aiki da su duka idan aiki da su ba zai yiwu ba sai a tafi mataki na gaba shine a nemi tarihi shi ake kira da suna an-nasikh wal mansukh aje ana neman wanne ne a cikin su ya share daya idan ba iya ganewa ba shine za a tafi qadiyya ta karshe ita ce at-tarjihu ya za a karkata zuwa ga daya a ba daya idan malami yayyaye buga a iya ijtihadin sa da ne kirekin sai rasai da zai rajjahantar da daya akan daya to shikenan sai a dakata a ce ai tawakkuf kama hadisin da aka tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce hal fil mali haqqun siwa zakka yace na'am fil mali haqqun siwa zakka annaban tambaye shin bayan zakka akwai wani haƙi a dukiyar mutum yace kwarai ko akwai a wata riwaya kuma aka ce ya ce laysa fil mali haqqun siwa zakka babu daga zakka mutum in ya ga dama kai ya ƙara yin komai shi kuma Allah ya kai mu bari wanda suka ce kaga wannan zahiruhu ta'arud wanda kuma an rase da zai al-jam'i saboda mafita hadisin da yake amma da haka wasu suka iya hada hadisin suka ce a nan da yace laysa fil haqqi malun siwa zakah yana nufin ai haqqun wajibul shine ya kore can kuma fil mali haqqun siwa zakah haqqi wanda yake irin waɗanda nasu shi suka ambata na iyaye da ƴaƴa da lisa'il wal mahrumi da ibnu sabili waɗanda ya zama wajibi a taimaka musu amma dai haƙƙi irin na zakka babu to ire-iren waɗannan suna nan da yawa a cikin maganganu da malamai suke yi Allah ya saka musu da alkhairi ina ƙara jinjina da godiya ga malam Hafiz Suleiman mutumin jigawa wanda ya mana wannan tambayi ya sa muka koma muka sake nutsuwa akan magana zamu saurara anan sai Allah ya kai mu mako na gaba ko kuma karatu na gaba insha Allah inda zamu tashi inda yake cewa khafiyul irsali wal mazid fil isnadi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu